kusa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, zamu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kere. Amurka ta ce ta shirya tsafta kai hare-hare a wasu wurare guda uku da ta auna a kasar Iran a matsayin martani ga kakkabo wasu jirage marasa matuka mallakar Amurka din a yankin ruwan Tangeh Hormuz wanda ke tsakanin tekun Persian da tekun Oman, amma kuma ta janye kai hare-haren da zammar kiyaye rayukan al'ummar Iran. Wannan labarin da shugaban Amurka Donald Trump ya dora a shafinsa na sada zumunta ya bayyana ne bayan wani wasu rahotanni da suka ce shugaban ya bada umarni akai hare-hare akan wasu wurare kalilan a Iran, a wurare kamar irin wurare da aka dasa na'urar hangen jirage da na hangen makamai masu linzamai kafin janye batun kai harin da Amurka ta yi. Trump ya ce ya bada umarnin karin takunkumi masu tsauri akan kasar Iran da yammacin ranar Alhamis a matsayin karin matsin lamba wadda gwamnatinsa take yi wa Iran domin tilasta ta koma kan teburin tattaunawa akan shirinta na makaman nukuliya. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an hukumar shige da fice ta Migration da su fara kamin dimbin bakin haure da aka ce su bar kasar a cikin wani aiki wanda za a fara a gobe Lahadi, a cewar kafafin yaɗa labaran Amurka. Wannan aiki da jaridar Washington Post ta fara fitowa da shi ya nuna ya auna iyalai 2000 a manyan biranen Amurka inda galibin bakin haure ke zama kamar su Houston, Chicago, Miami da Los Angeles. Jaridar Post ta ce ta samu bayanan kai samami akan mutane ko kuma bakin haure da ba su da izinin zaman Amurka ne daga wurin wasu jama'an Amurka guda uku da suka nemi a sa kai sunansu. Ita kuwa jaridar da Miami Herald ta ambato wasu birane da za a gudanar da kamin ne da suka hada da Atlanta da Baltimore da Denver da New Orleans da New York da kuma San Francisco. Wasu shahararrun 'yan siyasa a Afghanistan da suka hada da 'yan takarar shugaban kasa za su halarci wani taron da ba a saba gani ba kuma ba a hukumance za a yi wannan taron ba a makwabciya Pakistan a yau Asabar akan yadda za a yi tattaunawa kan batun zaman lafiya da kuma yin sulhu a kokarin kawo yaƙi da ya lalata musu kasa. Sai dai za a gudanar da taron ne a wani wuri da masu yawon bude ido suke zuwa a gabar teku mai suna Barban mai tazaran kilomita 70 daga babban birnin kasar Islamabad. Kimanin 'yan Afghanistan 30 waɗanda galibin su shugabannin 'yan adawa ne masu shirya taron suka gayyata sun faɗa cewa taron zai taimaka wato zai taimaka tattaunawar da Amurka ke jagoranta akan kawo ƙarshen yaƙin shekaru 17 da ake yi da ƙasar da Taliban. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu ta nemi ta sasanta tsakanin gwamnatin Sudan wato wanda sojoji ke jagoranta da kuma 'yan adawan ƙasar a matsayin ramawa Sudan rawar gani da ta taka a lokacin da ake tattaunawa zaman lafiya a Sudan ta Kudu a bara. Minista ofishin shugaban ƙasa Salva Kiir ya ce shugaban ƙasar ya nuna damuwarsa ga abin da ke faruwa a Sudan kuma yana kira ga bangarorin masu adawa da juna su kafa gwamnatin wucin gadi nan da wuri-wuri. Minista a fadar shugaban Sudan ta Kudu Mayek Dan ya ce yana cikin wata tawaga na mutane hudu da mai baiwa shugaba Kiir shawara akan tsaro yake jagoranta zuwa Tut Galwad wanda suka kammala ziyaran a kwanaki biyu da suka kai a birnin Khartoum a jiya Juma'a. Shugaban yan adawa a kasar Venezuela Juan Guaido jiya Juma'a ya ce ya fada a yayin wata ganawa da yake da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michel Bachelet muhimmancin kawar da shugaba Nicolas Maduro domin kawo ƙarshen wahala da mutanen ƙasar ke sha.
Nan kuka saurara. Toma Dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Mrs. Nkoyo Toyo, wata ƴar siyasa, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira African Women Leaders Network ta Turanci. Mrs. Nkoyo ta bayyana irin kokarin da suke yi dan ganin shugabannin Najeriya sun ciyar da mata gaba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ita ce ta yi hirar da ita. Ga abin da suka tattauna.
Suna na Nkoyo Toyo kuma ni chairperson na wani organization sunan shi African Women Leaders Network. Shi organization na muna da branches a duka wuri a Africa, kuma muna da global office namu a wurin United Nations Women. African Union kuma suna da hannu a abin nan da muke yi. Yanzu muna so mu yi wani chapter a nan Nigeria. Shi chapter nan za a yi launching nashi on the 1st of July. To mun gani aiki na matan nan in ba mu sa karfi sosai ba za mu samu abin da muke so. Gashi kuma Nigeria yanzu da komi da maganan poverty, masu da basu da komi da za su yi, mun su biyawa mata ne da mata da yaransu ba su da abin da za su ci, ba su da komi da za su komi. Shi ne ya sa muka duba aikin na matan nan yanzu ya zama aikin da muka yi sai mu yi karfi sosai. To shi organization nan suka kawo shi sun duba wurin uku ne za a yi magana, za a yi aiki. Ka san akwai abin da suka kira Sustainable Development Goals. Muna duba wace in mun yi Sustainable Development Goals za mu kawo poverty na mu zo kasa da shi, mu kawo su batan nan ba da makaranta, ba su da komi da komi, za mu yi su. Shi Sustainable Development is up to 2030. By 2030 za mu duba kuma akwai wani da su African Union suka kawo Agenda 2063, kuma it is they said the Africa we want. When even Africa muke so, muna so Africa da mu samu ci abinci, da mu zauna nan za mu yi har kowa da kowa zai samu abin da yana so, mata da namiji dukkan su su samu abin da suke so. Akwai wani kuma suka ce United Nations Resolution 1323 shi ne about peace and security. Kina gade kaman duka abin da suke su Boko Haram faruwa a northeast da duka wuri a Nigeria. Shi magana peace and the role the matter suke yi a chicken peacekeeping, the peace building, shi ne manyan aiki da mu kuma za mu yi. To ga shi komi da abin nan din yake ne ka ga niki, these are some of the issues da za mu yi aiki. So to kin
taba zama yar majalisa a Najeriya nan yanzu zaki ce mata suna wani mataki ne a Najeriya
wannan magana statistics ne in mun duba statistics zamu gani cewa mun je baya gashi lokacin da ina da National Assembly that is 2015 mu 26 muke ashirin da yanzu muna 11 daga election 2019 11 ne suka samu kuma in kin duba 2015 saki gane mata a cikin government na they were 35% yanzu da ya kuma this last 4 years mu ba mu samu irin 35% din nan mun tafi kasa kuma to in kin duba daga executive daga legislature ba mu samu numbers yana zuwa kaman ba mu yi da kyau ne to shi da ya sa mata suka dawo suka baya sun ce a wannan ba kyau duba Senegal duba Rwanda duba Uganda ba duba South Africa su dukkan su numbers nasu yana tafi sama ba baya bane to me ya faru Nigeria yana tafi baya you know so shi ne the main problem da muka samu a yanzu
to yaya kike ganin mata za su iya samun ci gaba
mun sama yakin kenan shi ne ya kawo mu nan da duka party akwai su PDP anan akwai su APC anan akwai su sim parties labor party da kowa da kowa sun zo tun da mun gani sai wa this problem is a very big problem da samu sa hannu da musama musa bakin mu cewa ko Buhari ne ko su governors ne so ku legislature ne kaman ga Senegal House of Reps akwai wani da ta fito wani uje nkiru ta ce na kantin tana nema speaker to ya za yi kuma za a belta even if komi da komi ya faru za sa ta wani guri tun da mun sani mata su ta su samu wani guri kuma ga su wani su suka ce secretary to government ga su suka ce suna to ministers yanzu ne lokacin nan da za a shiya ta ciki magana nan a gaya shi Buhari nan a cewa ga abin da zai faru ga abin da za a yi ga abin da komi da za a yi shine ya kawo mu nan dukkan mu hadu yanzu babu duba ko mu PDP ne ko APC ne ko da magana nan women's agenda me za mu yi da women's agenda na gani in dukkan mu yi magana da baki daya za mu samu abin da muka so
na gode ma
to masu saurare anan zamu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin a madadin Mrs. Nkoyo Toyo da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya kuma barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya me ra'ayin ka game da barin jihohin Najeriya su mallaki ƴan sandan kansu
ai ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kaman jihar Kano ai sun yi karota sun yi hizba
ai hizba da shari'a suke bi kwasu rasu ruwan Allah suwa bin Kur'ani in kana bin Kur'ani ko you will not go wrong wannan su mutane za su bi Kur'ani ko Bible ba abinda muke tsoro kenan
to wannan dandano ne na maudu'in da zamu shiga in Allah ya kai mu rana wata yau a sabon shirin da zamu kawo muku daga ranar Talata mai zuwa amma yau kam zamu so mu kammala muhawarar da muka fara ne akan siyasar jamhuriyar Niger wacce ta dauko wani sabon salo bayan da jam'iyya mai mulki ta PDS tarayya ta tsaye da shugabanta wato shugaban shi kansa jam'iyya din da kuma wanda kuma shine ministan harkokin cikin gida Bazoum Mahamud kenan a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zaben shekarar 2021 in ga riga lafiya to kuma ana cikin haka sai ga shi tsohon kakakin majalisar dokoki kuma jigon adawa wato Hamma Ahmadu ya ji ya fara wani zagayen kasashen duniya da ya janyo hankalin gwamnati da kuma sauran jama'an Niger to kafin mu koma cikin muhawara din bari ku ji su ɗan Niger din wasu su abin da suke cewa game da wannan zaben na tafi da kuma wanda ke so su tsaya cikin sa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Usman Musli amma an hisani na da Usman na Lazari duk lokacin da aka ce zagaye na biyu shugaban ɗin adawa Hamma Amadu na Modern Falumana da shugaban jam'iyyar tarayya Bazum Muhammad suka haɗu a zagaye na biyu. To lalle insha Allah in Allah ya yarda Bazum Muhammad zai zama shugaban ƙasa na Niger da Niger.
Katan ɗin tarayya bai son Hamma Amadu na dawo Niger. An tarayya su sa cikin kanunsu da cewa Hamma Amadu yana dawo. Ya dawo cikin ƙasar shi ya azu takarar shi kuma ai gwagwarmaya a 2021 na ganin cewa mu hauda shi bisa kankargamu mai mulkin Niger.
To a wannan kashin karshe na muhawara da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS Taraya din da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa, zamu tashi ne daga maganar wani rukunin 'yan siyasa da ake kira 'yan baruwan mu.
Amma ana ganin kamar su 'yan baruwa na su ne kuke son ku mayar a matsayin 'yan adawa.
Ya zamu mayar da 'yan baruwa na 'yan adawa? Da me zamu mayar da su 'yan adawa? Su da suka maida su 'yan adawa, su da suka kama suka sa su a tattare su, suke taron gangami da su, suna ba su magana a taron su. Ka taba ganin inda mu 'yan masu nijayi muka yi taro, muka kira yu 'yan baruwana, muka ce ku zo ku kama mana, amma su sun saba yin taro da su.
Yanzu kuma suna tare da ku?
A yanzu ai ba cikin MLN ba su, kuma ba tare da mulki ba su. A yanzu ba abin da muke rabawa da su in ba taron su NDP ba.
Yanzu kenan ana iya cewa babu tabbas ko 'yan adawa za su je zaben na shekarar 2021.
Ai Malam Yusuf, in mutum yace bai zuwa zabe ba, jam'iyya da ake kafa ta dan a nemi mulki ake yin ta, shi kuma mulki nan ba a samun shi sai an tafi zabe. Zabe na 2021 za a yi zabe insha Allah ta'ala, duk wanda yake da niyyar zuwa zabe shi ya shiga.
Ko da ba 'yan adawa?
Ba ko da ba 'yan adawa ba. Ba ko da ba 'yan adawa ba. 'Yan adawa an sun ga dama su zo, in ba su ga dama ba oho. Su suka sani wannan, su suka san mai daki aka ce shi ya san inda yake mishi ruwa. Amma insha Allah za a yi zabe da su. Sani din nan da suka ki zuwa za su zo, za ka gan su sun zo sun shiga sani insha Allah.
Habila, ana ganin karshen dai Aliyu ƙasa, duk waɗannan zaburan da kuke yi daga ƙarshe za ku bayar da kai gori ya hau.
Dukan yadda yake sun saba da makirci da shiryawa abubuwa waɗanda suka saba yi cikin ƙasa ko da yaushe tana yi wa da irin wannan lafazin, da irin wannan marhaba
babu haka nan ne
a gashi kuna yi gashi yanzu da kan kake faɗi Adamu Manzo, kace kun samu kun daidaita da 'yan nan nafile kuna tahiya da su, har ƙarshe kun yi musu wani abu wanda a cikin tarihin duniya babu ƙasar da take da wannan tsari. Yanzu gashi ƙarshe wannan session da za a yi a Assembly National, akwai ɗaya daga cikin dokokin da za a gabatar wa majalisar dokoki ta sa mai hannu na ba da dama nuna filin su samu su ma wasu dokoki irin daidai da dokokin da ɓangaren adawa yake da shi. Wannan kaga abu ne wanda bai dace ba, kuma mun san wace manufa ce kuke da ita da yasa kuke wannan. Wannan take manufa shi ne dama kamar yadda yace fatan su kada mu je zabe. Idan ba mu je zabe ba sai su gaya ma duniya akwai waɗanda su dama ba 'yan majority ba ne, 'yan baruwanmu ne, tare da su za a je zabe ƙarshenta a ɗauke su a matsayin su ne dama 'yan adawa. Duniya ta amince cewa akwai ɓangaren adawar da ya tafi zabe, akwai ɓangaren adawar da bai tafi zabe ba. Saboda haka ba za a kalli zaben da wani yanayi ba gurɓatacce ko kuma wani yanayi wanda ba a yi shi ba cikin gaskiya. Wannan shi ne manufa, shi ne niyyar tasu. Amma mun gane kuma insha Allah wannan abin ba za ku yi nasara ba. Abinda na sani wallahi bamu da wata hanya illa ta mu yi hatara da mu duka ƙasar nan, ko halin da take ciki kadai ya kamata ya zama wa'azi gare mu. Mu duka mu 'yan siyasa mu zauna mu yi aiki da hankalin da Allah ya bamu, mu kuma tausaya ma ƙasar wadda ta yi muna gata, ta muna riga, ta muna wando, ta muna komi. Yau ƙasar nan ta yi shekara da shekaru ake yabantar da kwanciyar hankali, ake yaban ƙasar nan da zaman lahiya, ake yaban 'yan ƙasar nan da haɗin kai. Amma ka diba yau cikin irin halin da su Adamu Manzo suka jefa ƙasar nan da 'yan ƙasa, sun jefa 'yan ƙasa cikin halin fargaba. Yau idan ma kana cikin tahiya, tsoro kake kada wani ya biyo ya bige ka, ko kuma tsoro kake kada a zo cikin iyalanka a ɗauke ka a je a ce sai an yi garkuwa da kai don a ba da kuɗaɗe, ko kuma a tsoro kake yi kada a je inda za ka je yalla an dafa wani abu wanda zai tashi saboda tsaban rashin adalci da aka shuka cikin jagoranci. Wannan duk ya kawo mana irin waɗannan halayya da irin waɗannan abubuwa da ɗabi'un da bamu san su ba da suke cikin ƙasar nan. Matsalar tsaro ta sha mana kai matsalar kunci na talauci da rashin aikin yi da fatara da kuma rashin abinci wadatacce ga al'umma kasa ya sha mu kasa kai ya kamata a ce hanya mahita daya da ta rage muna amma in wannan rikicin da kuke ganin ba illa bane ko kuma yadda kuke ganin cewa kullum duk wani abin da ya taso kuna da ƙarfi da dubara ta yadda za ku yi ƙarfin shi ta kowane hali kuna iya ganin zai iya yiwa to bismillah mun dai ga yi muka ce zabe na ƙasa ne ƙasa ake shirya ma zabe ba jami'a guda ba ko ita mai mulki ko kuma na yan barowar mu a'a zabe na yan ƙasa ne na duka al'umma ƙasa ne kene ya kamata a ce kun yi makan ku wazi ku gane cewa da hadin kan kowa da tattaunawa kowa da sulhun kowa
kana magana a tattauna amma bangaren da ke mulkin na ganin koda an kire ku a tattauna ba za ku je ba
mu mun san irin yadda ake iya kiran taro da kuma manufar da idan aka kira taro yadda zaka karbe shi ba yiwa ka kira taro da manhohin da ka riga ka tsara abubuwan da a cikin taron su ne kake so idan kowa ya zo ya zauna ya rada su kace kuma mu zo a wurin irin wannan taron kamar yanzu wannan lissafin su da zaman da suka yi a palais de congrès na karshe na CNDP da kuma amincewa da shi kundin tsarin zaben ai kaga zamani wanda bai cancanta ba wanda bai kamata ba a ce lokacin da muke cikin hayaniyar nan ta ya za a yi mu gyara wannan matsala ta code electoral ya za a yi mu gyara matsala ta wannan shirye-shiryen zaben kuma duka zancan ma shirye-shiryen zaben ma wai mi ke nuna wata alama ce ɗaya guda da ke nuna cewa wai ana da niyyar ma a yi zaben babu ta ai kaga zaman da suka yi din menene suka yi abubuwan da suka shirya wanda suka rubuta suka kawo shine suka ce gashi kawai waɗanda kenan sunan na filai din da su MRN Movaskin suka ce gashi sun yi sa hannu akan shi sauran partner suka taba aka buga cewa an daidaita akan matsalar kullin tsarin zabe wannan ba adalci bane saboda haka yadda suke soken bismillah ga hanya mu da mun san tarihi na Niger ya gwada duk lokacin da mutun yake son ya nuna ƙarfi ta farkin siyasa ta hanyar ko zabe mun ga ƙarshe yadda abun ce wani
yanzu ta wace hanya kake ganin za a samu fahimtar juna
hanya da za a samu fahimtar juna sun sani sun dadda ya ka maka wasu batutuwa cewa mun nemi a ƙara mutane a bangaren hukumar zabe ko ya zamanto mutane waɗanda za su wakilci majority ko opposition mu wannan kokowa mu muka fara ta na cewa bai hankali bai kama cewa a ce wai gungun adawa da gungun majority
yanzu menene
abinda a cikin tarihi
menene matsalar ku
babban matsalar mu shine akwai abubuwa waɗanda suka shahi tun daga cikin ruwan zabe tun daga girgam wannan fiche biometric din da za a yi tun daga shi kankan shi tsarin yadda ake da niyya bangaren waɗanda za su wakilci gwamnati su zo su kasance suna da ruwa da hannu cikin tsarin zabe a san yadda za a yi a dauki shawarwarin da muka bada waɗanda su cikin zaman da muka yi da committee da aka girka na CNDP sun yarda da shawarwarin kuma so amince prime minister ya nuna mana cewa lalle waɗannan shawarwari idan aka yi aiki da su za a samu mafita amma jam'iyyar independence tarayya ta yi kememe ta nuna cewa ita ba irin wannan ra'ayi take
kamar menene shawarwarin da kuka bayan kuke bukata ku
abinda muke bukata na ga maka su akwai kujurka nan da muke magana akan su Alhaji Yesu
kujurka waɗanda
kaman zancan tsarin kaka zancan tsarin ruhun zabe bureau de vote yadda ake iya ba wa shamiyu wakilci ai wannan ma magana da kuke
zance
wannan ma magana da kuke zance kai baka da labari ne Adam manzo watakila baka sani bane batun da muka tattauna a committee wanda yayi magana yayi shawarwari da duka bangarori na siyasa wannan ku kuka nuna cewa kun amince eh a dawo kan tsohon tsari amma ka je ka tsananta bincike kaga anya da aka zo wannan zama da aka yi na karshe a palais de congrès bisa wannan tahiya ake anya bisa wannan tahiya ake ta farko wanda mu muka ce ya kamata wakilci a bangaren hukumar zabe jam'iyya akalla wanda take da dan majalisa ta iya samun wakilci a hukumar zabe tunda an san jam'iyyar da take da dan majalisa kun dai kara mu majority kun kara mu adawa amma kun amince da cewa jam'iyyun da duk suke da dan majalisa
a'a
samu wakilci
wannan
babu ne mai wuya
kuma abu ne da aka saba yi
ku ba mu da kudin adawa
babu ne da
jam'iyyun ku tsaya ku bangaren kudin adawa duk jam'iyyun da suke da yan majalisa za su shiga cikin fili wannan na bangaren ne jayi bai shahi ku ba
ga shi kuma malamai to kamar da muka ce wannan shine kashin muhawarar da muke a kan Niger a wannan lokaci kada a manta in Allah ya kamar rana wa tau za mu zo mu shiga maganar yan sandan jihohi a Nigeria
in har ra'ayi kirkiro yan sandan jihohi nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron
To muna fata za ku biyo mu domin jin wannan muhimmin muhawara da za a yi tsakanin wani tsohon babban harsan yan sanda da kuma wani tsohon babban harsan soja. Yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na can Niger din wato Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi tare da taimakon Suleiman Muni Barma da suka hada mana wannan muhawara da kuma hira da suka yi mana da shi Muhammad wato Bazir Muhammad din yayin da muke kawo muku wannan muhawara din a shirin saka mai wayar za mu dadin su duka ne Ali Mustafa Sakutu a nan Washington mun ba ku lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Thank you.